لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lalai da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar Alhamis, wanda ya dace da 17 ga watan Al-Muharram shekara 1447 bayan hijirar manzo sallallahu da 48 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, kuma ita ce rana ta 2 ga watan 7 shekara ta 2026 bayan miladin Annabi Isa. A wannan majalisi namu mai albarka, inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Zanfo Plaza Foundation wanda yake unguwar Zanfo a tsakiyar birnin Abuja, muna roƙon Allah jalla wa'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi. Kafin mu shiga cikin darasi, akwai tsohuwa Alhaji Gali Muhammad da muke tare da shi a wannan waje, a satin da ya gabata Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa, da aka muna isar da saƙon ta'aziyyar mu gare shi da 'yan uwansa da iyalansa, kuma muna addu'a Allah ta'ala ya jikanta da rahma, Allah ya gafarta mata, Allah ya yi mata kurakuranta, Allah ya kula mata da abinda ta bari na zuri'a a bayanta, ko kuma idan ta musargu Allah ta'ala ya samu cika da kyau da imani. Haka akwai dan uwanmu Alhaji Aliyu Jibril mai kamfanin Sabon Tamsar, a wannan sati yana da yara 'yan biyu, Ahmad da Muhammad, shekararsu 10, kuma a shekaran jiya Allah ya arzuta su da haddar Alkur'ani, ke musanar da 'yan uwa kuma sanya su a cikin addu'a, Allah ta'ala ya tabbatar da Alkur'ani a cikin ƙirjinsu da namu gaba ɗaya, kuma Allah ta'ala ya sa mu a cikin ceton Alkur'ani ya ƙara haskaka rayuwarmu da hasken Alkur'ani. Za mu tashi fadin Allah ta'ala, wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستكبرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين.
Wannan aya Ubangiji jalla wa'ala yana ci gaba da bamu labarin halin da 'yan wuta za su kasance a ciki lokacin da suka zo kofar wutar jahannama. Allah ta'ala ya dakatar da su, ya sanya wato jinsu da ganinsu da kuma fasukansu su ba da shaida a kan abinda suka kasance suna aikatawa. To lokacin da suka ga wannan hali, sai abin ya ba su mamaki, domin a ɗabi'a a rayuwar da suka yi a duniya sun san ido baya magana, haka kunne baya magana, haka kuma fatar jikin dan adam ba ta magana abinda yake magana shine harshe kuma Allah ya rufe baki ya bibantar da harshe ya hana shi magana abinda bai dace abinda dabi'a ba ta nuna yana yin magana ba yanzu kuma shine yake yin magana to shine adam suka ce wa qaluli jurudihim sai suka ce da fasufansu lima shahidtum alaina me yasa kuka ba da sheda a kanmu wanda mun san a dabi'a ba ku magana yau me ya faru kuka gudu baki kuka yi magana qalu sai fasufansu da idanuwansu da kunnuwansu jinsu kenan suka gudu baki suka ce antaqallahu alladhi antaqa kulla shay ubangijin da yake sanya komai ya furci mu ma yau shi ya ba mu ikon mu furci saboda haka duk abin da kaga yana aiki irin aikin da ka saba gani yana yi a duniya to Allah ne ya bashi wannan ikon kuma Allah zai iya canja masa masana'anta zai iya canja masa wajen aiki an saba ganin kafa tana tafiya to idan Allah ya ga dama sai ya hana kafa gu tafiya ya sanya ciki ne zai rinka tafiya da dan adam kuna ganin waɗanda Allah yake jaraba da cututtuka irin na wato ainihin disability haka sai kaga wani baya iya tafiya da kafarsa wani da mazaunansa yake tafiya wani da rubda ciki yake tafiya kaga Allah ne ya ba wannan cikin dama ya tafiya mai da Allah ya wasafa cewa kafirai a yinin gobe alƙiyama ba za su tafi da ƙafafuwansu ba a kan fuskarsu za su rinka tafiya har wasu da cikin sabbai suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ta yaya mutum zai tafi akan fuskarsa yace ubangijin da ya sanya kafafuwa su tafiya a ranar shi zai sa fuska ta tafiya saboda haka dole kuma an bata umarni ta bi to shi yasa su ba nan suka ce qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kulla shay'in ubangijin da yake ba kowanne irin abu ikon yin magana da furci shine wanda ya ba mu ikon yin mu magana da furci wa huwa khalaqakum awwala marra kuma a karan farko shine wanda ya halicce dama halittar ta kace kuma ya san halittar ya san yanda yake sarrafa ta saboda haka duk yanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama haka zai sanya ta ta kasance wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ake mayar da wannan gaba ta aya wa huwa khalaqakum awwala marra kuma shine wanda ya halicce ku a karo na farko malaman tafsiri wasu daga ciki suka ce haza min tamami kalamil julud wannan cikon maganar su fatoci ne ma'ana fatan ne kuma bayan sun gaya musu Allah ne ba su iko suka yi magana to yanzu kuma fata ce suke wa dan adam wa'azi take tunatar da shi asalin halittarsa wa huwa khalaqakum awwala marra shine wanda ya halicce ku a karan farko wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi za su kuma wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wannan jumla ta wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ake mai da wannan jumla ce musta'anafa da aka sai ta zama to min kalami Allahi azza wa jal wato can fatoci sun gama magana yanzu kuma Allah ne ya dauki gabarar ci gaba da ba su amsa Allah ne da kansa ya ce da su wa huwa khalaqakum awwala marra ubangiji mai girma ɗaukaka shi ne wanda ya halicce ku a karon farko wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za ku koma aya ta gaba Allah jalla wa ala ya ci gaba da jan hankalin dan adam da yanke masa hujja akan kama shi da laifi kamu na dumu-dumu irin kamun da dan adam bai isa ya kubuce masa ba sai ya kubuce ma Allah ta'ala ba hatta idza aqazahu lam yaflitu dama haka Allah yake idan ya kama dan adam bai sai ku kuce wa Allah ba ku kuce wannan ta iya yuwa ta fuskar karfi Allah ya fi kowa karfi da ka in ya danke ka ba inda zaka tubuce ka tafi akaza azizun muqtadir ko kuma ya zaman to ku kuce wa ta fuskar hujja da dalilai ba wata falsafa ba wani lauyanci da zaka kawo ba wata wayewa ko iya tsara zance da za ka yi kafuta a lokacin da Allah ya kama ka da zunubi za ka ga zunubin nan baro-baro a tare da kai to shi ne su ma a nan ubangiji ta'ala yake dankansu da hujja mabayyaniya wadda take nuna ba su isa su yi inkari ba ko su kara kansu ko su kubuta dabarinta Allah jalla wa'ala ya ce وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم لوكشن دا كوكي أيكا تليفكا كوكي أيكا تسابن الله أيبكو إيا قوي وقبرن كدا جنكو يبال شيدا أكنكبا ولا أبصاركم بكو قوي وإدان وانكو كسو بال شيدا أكنكبا ولا جلودكم كومكو إيا قوي وفاتركو ونالليكن دا كوكي أيكا توابا balle ku ce bata san lokacin da kuka aikata ba ta ce ba za ta iya bada shaida akan ku ba waɗannan abubuwa guda uku ba wani wanda zai bauta wa Allah ba tare da su ba haka kuma ba wanda zai saba wa Allah ba tare da su ba yanzu akwai wanda ya isa yayin sallah ba tare da idan sa ya gani ko jin sa ya gani ko fatar sa ta san yana sallah ba to haka al'amarin yake a cikin saban Allah ba wanda yake iya koye wa fatar sa saban Allah dan karshen ta da fatar ma yake saba wa Allah din farawo ne ai hannun sa yasa hannun kuma akwai fata a jiki din mazina shi ne gangar jikin sa ya mika kuma akwai fata a jiki din maha'inci ne din kafiri ne din mushriki ne da fatar sa ya yi waɗannan abubuwan nasa na shirka haka in ma dan bid'a ne da fatar da yake aikata bid'a saboda haka ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum boku kasance kun boyewa waɗannan jinnaku ba daga nan naku da fatocinku dan kada su bada shaida akan ku boku iya boye musu lokacin da kuke saba wa Allah ba to a nan wajen ya za a yi dan adam ya iya boye waɗannan abin nufi da saƙon ayar yake so ya isar shi ne hanya ɗan ce guda ɗan tilo in dai ba ka so jinka ko ganinka ko fatarka su ba da shaida a kan wani mummunan aiki da ka aikata ko kaka aikata kawai ita ce mafita amma ba wata hanya da za ka bi ka ɓuya ka ce fatarka ba ta san me za ka aikata na saƙon Allah ba ko jinka bai san me za ka aikata na saƙon Allah ba ko ganin ka bai san me zaka aikata na saban Allah ba in ku ka aikata ayinin gobe da kiyama za su bada shaida in ku baka so su bada shaida to hanya guda ɗaya ita ce kanka aikata shine hanyar wa ma kuntum tastatirun al-istitar anan wadan shine al-ittiqa ma'ana ka kare kanka ka sa ma kanka wata garkuwa da kariya da za ta hana ka saban Ubangiji ta'ala to shine fa idan an tashi ayinin gobe da kiyama ba za su bada shaida akan ka ba amma in dai baka sa wa kanka wannan restriction din ba baka sa wa kanka wannan kariyar ba baka kiyaye ba to ko ba wani dalili da zai hana an tashi alkiyama idan ka da ganinka gannanka da jinka da fatocin jikinka su bada shaida akan abinda kake aikatawa a gaban Allah ta'ala shi walakin zanantum annallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun sai dai ku kun kasance zanantum kuna zato annallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun Allah bai san da yawa daga cikin abubuwan da kuke aikatawa ba azzannu anan wajen wasu daga cikin malamai sun fassara shi da ma'anar sa ta ashakku ma'ana kuna tarbaba kuna ma jin cewa a ranku cewa an yi ma Allah ya san abubuwan da muke aikatawa da inda dan adam baya da wannan shirka din ai ba zai aikata ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce abbanu anan waje min bayan al-ilm wal yaqin wato walakin alimtum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun kuna sanin kuke aikata abinda kuke aikatawa har kuna jin cewa ma Allah bai san da yawa daga cikin irin abubuwan da kuke aikata na mumanan dabi'u ba walalla saboda sutturar da Allah ya muku a duniya waɗanda kuke tare da su ba su gane irin munanan ɗabi'unku ba wannan yasa sai kuka miƙe ƙafa kuke tunanin cewa Allah ma bai san irin waɗannan munanan ayyuka da kuke aikatawa ba Allah ta'ala ka kare a gaba Allah ta'ala yace a gaba Ubangiji mai girma ɗaukaka yace wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum wannan fa shine zatanku wanda kuka kasance kuke wa Ubangijinku bana kuna daukan Allah bai san komai ba wannan dauka da suke Allah bai san komai ba ta iya yuwa bi lisanil hal ko ta iya yuwa bi lisanil maqal bakin su su godi baki su ringa cewa to ta yaya Allah zai iya yin hisabi ta yaya Ubangiji ta'ala zai iya kama dan adam da laifin da ya aikata ai abubuwan sun yawa mutanen sun yawa to kaga wannan karamin sani kenan kokumi abinda su suke zato kenan abinda suke gani kenan a irin gurbataccen hankalin su da tunanin su ko kuma ya zaman to bi lisanil hal kaga dan adam yana takama da cewa ya san Allah zai tashe shi zai masa hisabi amma ya kashe kunnuwansa ya kifar da zuciyarsa yana aikata saban Allah yana shimfida zalunci gaba gadi kai kace bai san akwai hisabi ba kai kace bai san akwai tashi bayan mutuwa ba kai kace bai san cewa Allah ya tanadi azaba ga masu irin aikin da yake aikata ba amma zuciyarsa kawai ta kekashi abin da yake aikatawa kenan wannan shine ma'anar wadhalikum dhannukum allazi dhannantum bi rabbikum wannan shine irin zatan da kuke wa ubangiji ai ba zai iya muku komai ba wani ma kaje yana kafa hujja da gafarar Allah da rahamar Allah wani dai na aikata kaza ce to sai me ai inna allaha ghafurur rahim ya kuma manta cewa inna allaha shadidul iqab Allah mai tsananin iqaba ne duk inda Allah ya ambaci rahama sai ya ambaci uquba nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim to yanda ka san anni ana al-ghafurur rahim yanda Allah ya sanar da kai wannan to haka ake so ka san cewa wa anna azabi huwa al-azabul alim azaba ta inji Allah azaba ce wacce take mai radadi Allah ta'ala gaba yace ardaakum to gashi Allah ya halakar da ku ta dalilin wannan mummunan batun da kuke wa ubangiji mai girma daukaka jin cewa Allah ba zai iya muku komai ba ko Allah ba zai hukunta ku ba ko waɗanda suke takama da cewa ai Allah nasu ne in an zo kiyama a neme su za su tazazzago mutane a cikin aljihun wundiyarsu to ardaakum da wannan Allah yake halakar da ku ko waɗanda suke cikawa Allah baki suna cewa ai sun nahanu abna'ullahi wa ahibba'uhu suna Allah ne ƴaƴan Allah ne su Allah ya musu da haka su ba Allah ba zai musu komai ba daga cikin kungiyoyin yahudawa da nasara da kuma wasu ɗaiɗaikun masu bin hanyar bata haka zaka ji suna ta kafa wa ubangiji ta'ala hujjoji irin wannan ko kuma wasu sun dora ɗalibansu akan wannan kaji ɗalibai sun fito suna ta bada labari akan malamansu ai Allah zai iya hukunci malaminmu ya tashi wannan hukunci ko shehun mu ce an soke wannan hukunci din mala'ika ya zo ya talallaba shehun yana cewa ya Allah zai ce kaza ka koma ka ce masa ni nace a soke to kaga wannan halaka ce ardaakum da irin waɗannan maganganun ubangiji mai girma daukaka ya halakar da ku fa asbahtum min al-khasirin sai kuka wayi gari cikin asararru ba za ku gane girman asarar ba sai ranar da kuka haɗu da Allah jalla wa ala Allah ka kare ku a gaba Allah ta'ala ce fa yasbiru idan suka yi hakuri fannaru mathwan lahum wuta ita ce makomarsu a nan wajen Allah ta'ala ya ce fa yasbiru in suka yi hakuri ba wai ana hakurtar da su bane ba a'a wannan inkari ne da kuma istikrari da tawbihi a gare su ma'ana ko su hakura ko kan ma su hakura fannaru mathwan lahum wutar jahannama ita ce makomarsu wa in yasta'tibu fa ma hum min al-mu'tadin inda ko za su nemi taimako da agaji aka fitar da su daga cikin azabar wutar jahannama fa ma hum min al-mu'tadin Allah ta'ala ya ce da dai ba za su zamanto cikin waɗanda za a fitar da su daga cikin wannan azaba din ba ubangiji mai girma daukaka zai musu azaba gwargwadon abinda suka kasance suna aikatawa na saban ubangiji jalla wa ala Allah ta'ala ka kare mu daga nan sai ayoyi na gaba
wa qayyadna lahum qurana afazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa hatta alayhim alqawl fi umamin وحط عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
wannan aya Ubangiji Jalla wa'ala yana gaya mana irin yanda kowane daga cikin halittarsa Allah Jalla wa'ala ya sanya masa wani shedani da yake tare da shi daga cikin mutane da aljanu waɗanda za su ringa fuskanta zuwa ga aikata munanan ayyuka da saban Allah ta'ala. Amma mai imani yakan yi kokari ya kauce wa irin wannan tarko na mabarnata, baya biye musu balle ya fada cikin saban Ubangiji mai girma daukaka. Allah ta'ala ya ce wa qayyabna lahum qurana, sai muka hada su da wasu abokanai daga cikin mutane da aljanu. Fa zayyalu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, sai suka ringa kawata musu irin abin da yake gaban su da kuma abin da yake bayan su. Fa zayyalu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, wannan gaba ta fadin Allah Jalla wa Ala. Fa zayyalu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, suka ringa kawata musu abin da yake gaba gare su da kuma abin da yake bayan gare su. Wasu daga cikin malamai suka ce abinda Allah Jalla wa Ala yake nufi da zayyanu lahum ma baina aydihim ay min umuri dunya wa shahawatiha, kullum abin da suke kawata musu duniya da kyalekyalen duniya da abubuwan da ake sha'awar su a gidan duniya. Kaga mutum ya tashi tun karfe 6 na asuba har karfe 12 dare, in kuna tattauna da shi ba shi da wani commitment sai na duniya, ya zai tara, ya zai rubanya, ya zai je nan wajen, ya zai je nan wajen, ba ka jin wani dandanan alamun lahira a cikin rayuwarsa. Kaga mutum ya ware sati guda yana shirye-shirye akan yaya al'amarinsa zai kasance a cikin wannan satin, kuma duk wannan sati din da ya ware ba za ka ji wani zancen lahira a ciki ba. Wani wata yake warewa, wani shekara yake warewa, kai babu asarar dai irin wanda yake ware shekaru. Yanzu an yi zabe ya fadi kawai tun a yanzu ya yanke wa kansa hukunci ya ce mu tara 2020 kaza, saboda haka tun yanzu ya fara shimfiɗa wa shekara kaza na gaba wata gada da yake ganin ita za ta bulle da shi. Wannan tazyin ne irin na shedan ga dan adam, baya tuna mutuwa, baya tuna cewa a waɗannan shekarun komai zai iya faruwa, a kawai ya zama dan caca. Ka san ba a sararai irin dan caca wanda kullun shi hof gare shi, yanzu nan zai zo da dubban kuɗi a cinyarsa a tatake su, amma gani yake idan ya sa slippers din sa ma zai dade da asararsa, zai ƙara afka slippers din. Ba haka su ma suke, sai sun tatake komai na rayuwarsu, amma tare da haka har yanzu yana nan yana da amal cewa wai akwai wani opportunity yana nan tafe, akwai dama son din mu yana nan zuwa, amma ba ka taba jin son din lahira a tattare da shi. Wannan shine wa zayyanu lahum ma baina aydihim ay min umuri dunya wa shahawatiha, a shedanu suna kawata musu abin da ke gaba gare su na al'amuran duniya da abubuwa na sha'awar duniya. Wa hamaluhum ala alwuqu'i fi ma'asi llahi bi'annahu bihim matihim fiha, sai shedanu su ringa zuga su suna afkar su suna daukan su akan afkawa cikin saban Ubangiji mai girma daukaka, da yanda suke kawata musu wannan saban Allah suna ganin cewa daidai ne. Wa zayyaru lahum ma khalfahum, abinda Allah ta'ala yake nufi kuma da wa ma khalfahum, shedanu suna kawata musu abinda ke baya gare su min umuril akhirah, wato da daga al'amuran lahira. Fa qalu, sai ka ji mutum ya shedan ya gaya masa shi kuma ya yarda, yana cewa la ba'sa wala hisaba wala jannata wala na'am, kawai yana jin aransa cewa ai babu wani tashi bayan mutuwa, babu wani hisabi, babu wata aljanna, babu wuta. Akwai waɗanda suna nan sun yarda da wannan, shedan ya kawata musu, kawai shi dan adam kamar madarar nido ce, in tai expire shi kenan, ta lalace an zubar ta ta fito, shi ma da ya mutu ya expire, da ya shiga cikin ƙasa ya rididdige shi kenan, ya fita daga cikin sha'anin, ya an fita daga cikin sha'anin sa. Saboda haka la ba'sa, ba wani maganar a ce za a tashe shi, wala hisaba, babu kuma maganar hisabi, wala jannata wala nar, babu aljanna babu wuta. Wanda ya kai wannan makura a irin wannan tunani, yana nuna maka cewa ya zama mahaukaci kenan, domin duk mai cikakken hankali yakan iya yadda a hankalta kafin dalilai na shari'a waɗannan abubuwan guda hudu dole za su faru. Akwai alba'su, wato tashi bayan mutuwa. Dalilin da yake nuna akwai alba'su shine samuwarka a duniya, da babu kai, amma ka kalli process din da Allah ya samar da kai daga gugun bani sai gudan jini sai gudan tsoka sai aka kikkira ka sai kai wata tara a cikin mahaifiya sai ka fado tun baka gane kowa har ka tashi ka girma kai karfi har ka tsufa ka mutu to kaga wannan dalili ne da yake nuna yanda aka same ka ta cikin mahaifa abin ne ba wanda ya san ka to ranar da aka binne ka a cikin kasa ita ce mahaifiyarka ta bi ita ma sai ta bulluko da kai dan ba nata bane ba kai ajiya aka kai ka saboda haka akwai ranar da za ta yi girgiza sai ta fitar da komai idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha duk abinda aka binne a cikin kasa sai ya fito kuma abinda zai nuna maka yana fitowa shine ai jiya ka je gona ka haka rami ka su kai shuka yau idan ka koma wannan kwayar geran da ka shuka da zaka tona wajen ba zaka ganta ba tare diddige ta bu kasa amma da zaka yi hakuri sai kaga ta fito a matsayin zangarniya ba kwayar ce take bullo kasa ta fito ba a'a menene yake fitowa akan idan ka ci hawa ce da karmami da kara sai kuma ya fito ya girma sai ya bunkasa sai ya fitar da kwayoyi a cikin sa to yanda ka binne kwayar gero ka tafi ka barta ta tsoro to haka duk wanda ya binne ka ana nan a gaban sa yana gobar kiyama sai ka tsara saboda wannan dalili ne na hankali da yake nuna lallai akwai tashi bayan mutuwa cewar wala hisaba wai mutum ya ringa jin cewa ba hisabi to kaga wannan shi ma rashin hankali ne domin irin kirta-kirta da ake yi a gidan duniya da irin sabatta juyatta da danniya da waskiya da kwarfiya da irin yanda ake kwashe kafa ake farar da mutane a bizi iri-iri wannan kwarkewar da wannan fararwar da kuke wa junanku alama ce da suke nuna akwai tashin alkiyama da canja magana kun zo kun yi magana an yarjejeniya sisi uku za ka bashi sai da komai ya nuna sannan ka zo ka ce kai sisi ka sani ai ta bugawa ka dage ka ce kai akan wannan ka sani to alama ce akwai tashin alkiyama dan inda ba tashin alkiyama ai da yawa sun ci da rabanmu to abinda yake hakurtar da mu shine mun san cewa in ma ka ci kai tatil a duniya baka tsira ba akwai ranar da za mu zo sai mun fuskanci rabanmu amma in ka kalli yanda mutane suke handama da babakere suke zindimar dukiyar al'umma ai wannan yake nuna maka lallai akwai hisabi da yanda Allah ta'ala ya bambanta rayuwar mutane iri-iri wani yana da shi wani ba ya da shi wannan dalili ne da yake nuna akwai tashin alkiyama me shi din nan idan ya rike gaskiya ya yi imani ya yi amana aka je lahira zai samu nurun ala nur ya dandana a duniya kuma zai samu a lahira wanda baya da shi idan ya hakuri ya jure to in aka je lahira sai kaga su ne manya-manyan yan gaba-gaba su ne masu baza capacity a lahira kaga dai a duniya ba su iya baza capacity ba amma a lahira suna baza capacity saboda sun je da imani kuma sun yi hakuri akan irin halin da suka samu a duniya suna gani ana ta fantamawa gashi mutum ga ka gashi amma ya ta samu kai ba ka samu kamar man salisu na ba galibi inda zaka gama mai tafsiri da majabaki sai ka ga mai tafsirin ya fi majabakin can gani to ni na majabakin ya fi ni kudi ba ma haka nake ta hakura an je lahira Allah ya yarda za a yi balance eh an je lahira za a yi balance amma galibi inda ka ga alarama sai ka ga shi ne abin tausayi amma ni alarama na ni ne abin tausayi a wala jannata wala na'am wai ana kawata musu babu aljanna babu wuta wannan ita ma magana ce wacce take ta rashin hankali domin rayuwar duniya dukkanin nau'ikan canja wadda take tana nuna maka akwai ni'ima akwai azaba ka dauki sauyin yanayi yanzu ba gashi ana cikin yanayin damuna ba alhamdulillah gari yayi lublub iska ta yi sanyi har ana rage fankoki saboda sanyi to nan gaba kuma idan zafi ya buso haka zaka ji sai ana ta neman yanda za a yi kuma wannan canjin yanayi ne ta wannan ni'imar ala ishara ce zuwa ga aljanna shi wannan zafin isara ne zuwa ga wuta haka yanayin da dan adam yake samun kansa a ciki wata ran yana da shi wata ran baya da shi duk wannan abu ne da yake nuna maka cewa akwai rayuwa biyu a lahira akwai rayuwar jin daɗi akwai rayuwar rashin jin daɗi wannan haka duk wasu daga cikin malamai suka ce wasu daga cikin malamai suka fassara fa zayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum da cewa ma baina aydihim ay ma amilu wa ma khalfahum ma azamu ala an ya'maluhu ma'ana ma baina aydihim duk ayyukan da suka aikata a duniya to shedanu suna kawata musu ba komai eh ai duk abin da kuka yi daidai ne ka ci dubu sai ceto haka zaka ji ana zuga su wa ma khalfahum abin da ke gaba gare su ai ma azamu ala an ya'malu shine irin abin da suke kuduru aniyar za su aikata a ringa zuga ku ana cewa ka gajiya ka ga yau gobe ma ta kuci saboda haka duk abin da ka aikata kai komai ba komai to wannan kaga rudi ne irin na sheda Allah ta'ala ka kare mu shine Allah ta'ala yake wa haqqa alaihimul qawla wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin kuma kalmar azaba ta tabbata a gare su kamar yanda ta tabbata akan al'ummatan da qad khalat min qablihim wadanda suka wuce kafin su minal jinni wal insi daga cikin mutane da aljanu innahum kanu fasirin lallai sun zama ko asararru ne domin duk mutumin da zai ringa jin cewa duk abin da ya aikata daidai ne ko kuma duk zaluncin da ya aikata babu wanda ya sai masa hisabi akan to ko shakka babu wannan yayi asara a rayuwarsa ta duniya da lafiya kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ayat da ke cikin suratul ahzab wa may ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyidu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin dukkanin wanda ya juya baya ga barin ambaton Allah bi rahama nuqayyidu lahu shaytanan Allah yake sai mu hada shi da wani shaytan fa huwa lahu qarin sai zame masa abokin rayuwa da zaman to shaytani shi yake baka shawara zawo shedan din nan na mutare ko na aljanna ka duba fadar ka gaba daya ka ga ɗan koranka ba wanda zai iya jan fashi hadidi ba wanda zai iya jan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam balle ya tunatar da kai ba wanda zai iya tuna maka lokacin sallah to ka san duk shedanu Allah ya tara maka duka kore su ba su da wani amfani ka nemo mu'minai irin matasan ustazan nan da la yaqafuna billahi law ma talaya duk kudin ka za su kalli idan ka suce maka alaji lokacin sallah yayi to nan su ne masu kaunar ka in ka ce za ka yi ba daidai ba za su yi maka nasiya ce a alaji wannan Allah ya hana wannan abin da za a yi ba daidai ba ne ba wannan rabul wannan ba tsari ba ne mai kyau tsari mai kyau ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don kana da irin wannan ka rike su kam domin su ne abokanan rayuwa su ne masu kaunar ka ta gaskiya amma lokacin da kaga kowa zuga ka yake yi ranka ya dade a ya kuke ganin ka da ai ganin ka shine namu wata ga magana ta lalace kenan ganin ka shine na ba magana ta lalace kenan ba su da wani katabus duk ranar da ka rasa ba sai ka nemo su ba da kansu za su dade akwai dalilin da yasa suke tare da kai shi yasa kullun ake wa masu mulki nasiha ku zagaye gefen ku da masu tsoron Allah domin waɗannan ba abin da yan sojojin baka dan ba abin da suke muku ku kalla kaga sai a ci shekara 8 da mutum ana ta dambarwa da shi amma ranar da ka rasa mulki shi zai fara fitowa ya tona maka asiri ka ce ai baka yi komai ba baka yi masa komai baka yi wa al'umma komai ba da fa lokacin ba da ana yi fa yayi ba ya ja bakin sa ya shiru wani abokin tafiya ne irin waɗannan munafikan ai ba abokin mu'amala bane ba wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa yahsabuna annahum mubtadun zaka ga irin su koda yaushe suna taskace su ga barin tafarkin Allah madaidaici wa ya hasabuna annahum muhtadun kuma karin gaji suna tsammanin wai su akan shiriya suke duk abin da suke daidai suke to kaga wannan ba karama asara bace ba shi sa Allah ce innahum kanu khasirin lalle su din sun kasance asararru daga nan sai ayatu da babbal ladina
wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawti la'allakum taghlibun فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون
وبجد تعالى شيء وقال الذين كفروا كما رأيك جوة أن رسول من سوى كافر يسنى شيء ولا تسمعوا لهذا القرآن كذا في سورانو إذوا كورنا القرآن والغو فيه ku ringa tada tarzoma a cikinsa a lokacin da ake karanta shi la'allakum taghlibun domin idan kuka yi haka wala'alla za ku samu rinjaye akan karatun alqur'ani a daina karanta shi wannan aya ubangiji bai girma daukaka ya saukar da ita yana ba mu labarin irin yanda masu inkarin alqur'ani suke kokarin bushe da dusashe hasken alqur'ani a cikin al'umma ko dai zamanto abinda Allah ta'ala yake nufi da maganar su anan cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an wato duk lokacin da kuka ji ana karanta alqur'ani to kan ku je ku saurare shi wal ghaufihi ku je ku tada hayaniya a wajen duk lokacin da ake karanta alqur'ani abinda ake so mu'mini ya nutsu yayi shiru ya saurara alqur'ani ka bar hayaniyar ka ka koma zuwa ga alqur'ani yisa zaka ga kuskuren da mutane suke wai ana karatun alqur'ani mutane suna hira sai ka ji an ce ku kashe hira ake yi a'a hira ake kashewa ba qur'ani din ba dan lokacin da ka fara jin sautin alqur'ani to lokacin an baka ilzami wajibi ne ka dakatar da duk abin da kake ka koma zuwa ga alqur'ani domin maganar da kake bata kai maganar Allah muhimmanci ba maganar da kake baka kai maganar Allah albarka ba yasa Allah ta'ala ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu idan ana karanta alqur'ani fastami'u lahu ku maida hankalinku ku maida kunnuwanku zuwa ga alqur'ani ku saurare shi wa anfitu kuma ku yi shiru kaga ba ce akai ku kashe karatun ba a'a ku ne aka ce ku kashe hiranku ku yi shiru la'allakum turhamun idan kuka yi haka shine za ku samu rahamar Allah jalla wa ala amma wa bil aqli sai kaga mutane su kuma lokacin da ake karanta alqur'ani din suna hira wai sai su ce to a kashe qur'ani bayan ta kai ku kashe muryoyinku ku aje komai ku saurari alqur'ani isa waɗannan ƴan kwanta-kwanta za ka ga kullum ina rigima da su yana aika na shi a ce su yi shiru saboda shi alqur'ani ana karanta shi dole kai shiru dole kai shiru dan in ana karanta alqur'ani ba ka yin shiru to akwai azabar da take sauka a kanka kamar yadda za mu gani a aya ta gaba insha Allah mun gane wannan wasu daga cikin malamai suka ce ma'anar la tasma'u li hadha alqur'an al-sam'u anan wajen bi ma'anar da'a ai kada ku yi masa da'a da biyayya domin duk wanda zai saurari alqur'ani in dai ya ji alqur'ani da kunnan basira sai ya fahimta in ya fahimta zai gane in ya gane zai yi da'a da biyayya to saboda haka da suka ga babu wata hanya da suke fuskon zuciyar dan adam zuwa ga imani sama da sauraron karatun alqur'ani da da'a gare shi sai suka kafa doka a junan suka ce a'a kan ba a saurari waɗanda suke karantawa in suna cikin karatu din wal ghaufihi a je wajen a ringa lagau ana hayaniya ana harguwa ana wasa ana hira ana kafa daba da za ta hana masu karatun alqur'ani su samu nutsuwa wajen karatun alqur'ani din balle har mai saurare ya fahimci me suke faɗa ya gane ya yi imani suka ce la'allakum taqlibun idan kuka yi haka ne za ku samu galaba ma'ana za ku dishe karatun alqur'ani za ku hana karatun alqur'ani a cikin mutane daga a gaba kuma sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya faɗi makomar waɗanda suke kawo alqur'ani tarnaƙi da waɗanda suke surutu suke hayaniya a lokacin da ake karanta alqur'ani suke hana alqur'ani ya isa zuwa ga kunnuwa da zukatan al'umma ya faɗi irin azabar da ya tanadar musu kuma wannan azaba ko shakka babu tana nuni zuwa ga nasarar da alqur'ani yake samu Allah ta'ala ce falanuziqannal ladina kafaru azaban shadidan da sannu za mu dandana waɗanda suka zamanto kafirai azaba wacce ta same na gari wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun za mu sakanya musu da mafi munin abinda suka kasance suna aikatawa Allah ta'ala ce zalika jazaa'u a'da'illah
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
الله تعالى ذلك جزاء أعداء الله النار wannan shine sakamakon a'da illah wato su ne makiya Allah menene abinda Allah zai ba su na sakamako shine annab wutar jahannama lahum fiha darul khuld suna da gidan dawwama da dindindin a cikin wannan wuta ta jahannama Allah ta'ala ta kare mu wannan shine ma'anar lahum fiha darul khuld wato a gidan jahannama suna da gidan da in sun shige shi ba za su fita ba an kira shi da suna darul khuld domin waɗanda suka shiga cikin su za su zama to mukhalladuna fiha za su dawwama zama a cikin shi har abada shine wasu daga cikin malamai suka fassara kalmar darul khuld a nan cewa darul iqamati almustamirra allati lan idaa'a laha wato gida ne da za su dawwama a cikin ta dindindin tsawon rayuwar da ba ta da adadi lan idaa'a laha allati lan idaa'a laha wadda ba ta yankewa Allah yake jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun wannan ya faru ne sakamakon yadda suka kasance suna jayayya da ayoyinmu ma'ana suna jayayya da alqur'ani ta hanyar hana karatun alqur'ani ko kawo karatun alqur'ani tarnaki ko kuma hana gudanar alqur'ani daga nan sai ubangiji mai girma daukaka ya ci gaba da bamu labarin yadda halin kafirai zai kasance a cikin wutar jahannama wannan aya ta yi kama da ayoyi da dama a cikin alqur'ani kamar ayoyin da ke cikin suratul a'raf da ayoyin da ke cikin suratul ahzab waɗanda suke da kuma wasu daga cikin suratu Ali Imran wanda ubangiji mai girma daukaka yake ba mu labarin irin husuma da tattaunawar da za a yi tsakanin mabiya da shugabanninsu ba Ali Imran ba cikin suratul Baqara in tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al-asbab cikin suratul Baqara wanda nan za a ga tattaunawa tsakanin mabiya da shugabanni a wutar jahannama suna zagin junansu suna tsine ma junansu shi ne a nan Allah ya ce wa qala alladhina kafaru kuma waɗanda suka zama to kafirai za su ce rabbana ya ubangijinmu arinal ladaini aldallana min aljinni wal ins nuna mana waɗannan mutum biyun da suka ɓatar da mu daga cikin mutane da aljinu wannan aya take nuna cewa ɗan adam yana samun bata ne ta hanyar mutane da aljinu batan da yake samu ta hanyar aljinu shi ne ta hanyar shirka wanda ya fara shirka da yi wa Allah ta waye a ban ƙasa shi ne shedan saboda haka shedan yana ziga shi akan shirka yana samun bata ne ta hanyar mutane ta hanyar ma'asiya saban Allah wanda ya fara aikata saban Allah a ban ƙasa daya ne daga cikin ƴaƴan annabi Adam alaihi salam lokacin da suka isar da zakkarsu sai Allah ya karba daga ɗayan saboda yana da ikhlasi shi kuma ɗayan Allah bai karba daga gare shi ba saboda bai yi dan Allah ba saboda haka sai nan da nan shi wanda ba a karba daga gare shi din ba sai ya kufula sai ya rike dan uwansa a cikin zuciya har yake cewa la aqtulanna wallahi sai na kashe ka shi kuma muminin ya masa wasiya ya masa wa'azi ya ce inna ma yataqabbalullahu min almuttaqin wato Allah yana karba daga wajen masu takawa ne da kiyaye dokokin Allah la in basata ilayya litaqtulani ma ana bi basati yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin in kace zaka sa hannu akai na dan ka kashe ni ba zan mayar maka da kisa ba domin ka'ida idan mutun ya ware abun makami wanda ya dauki abun makami suka tumfari junansu da fada to falqatul wal maqtul fi nar wanda yake san da wanda aka kashe duk suna wuta aka ce kamar yaya ga wanda ya kisa shi kuma wanda aka kashe me yake laifin sa manzo Allah ya ce shi ma ai yana da kwadayin da ya samu dama zai kashe dan uwansa to shi sa shi wannan dan uwan sai ya ce a ma ana bi basu qiyadi ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talakai karshe dai wannan dan uwan ya kashe dan uwansa shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu wata rai da za a kashe a ban ƙasa face shi wannan dan annabi Adam din na farko face yana da kasan zunubi na wannan kisan da aka yi saboda shi ne awwalu man sanna al-qasla shi ne farkon wanda ya fara sunnan ta kisa a cikin al'umma kisa kakka yadda ka zama to jagoran barna a cikin al'umma kakka yadda tarihi ya rubuto cewa kai ka fara kirkirar barna a cikin al'umma ka bar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake ka bar halayyar mutane ta zama to yadda yake amma a zo a bayar tarihi a cikin ka fara aikata abu kaza na barna to duk wanda ya aikata wannan abin har tashin alkiyama kana da laifi a ciki
waɗanda suka fara kirkirar bautar gumaka a zamanin Annabi Nuhu alaihi salam, tun daga wannan lokacin har yau, duk wanda yaje bauta wa gunki, ko yaje bauta wa boka, ko yaje bauta wa dan tsubbu, ko yaje bauta wa wani shehu, to suna da kamashin wannan bautar wannan Allah har izuwa tashin alkiyama. To haka al'amari yake ga duk wanda ya kirkiri wata bid'a, ya gurɓata addinin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, to duk wanda ya aikata wannan bid'a, da duk wanda ya saba wa Allah akan wannan bid'a, da duk wanda yake jin yana da ƴanci ya ƙara ya ƙara ya ƙara, dan yana daga cikin sharrin bid'a, ita ba a mata kofa, ba kuma ta da malami, ba ta da jagora, kowa jagoran kansa ne, kowa malamin kansa ne. Isa zaka ga ƙarerayen da ƴan yanzu suke yi, ai na bayan wasu musu ma an yi su ba, kuma na ƴan gaba sai yafi na ƴan yanzu, saboda an kace da yasa zaka ce kaza, me yasa za ku yi kaza, shi ma sai su muka shi, to ai kai ma ba kai kai ba, kai ma kai ka kirkiro, saboda haka ni ma yanzu na kai tara kin da ya kamata in dan ƙara wasu abubuwa. Sabanin abin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba an da yake ƙara, kowa ya san sallar la'asar guda hudu ce, haka magrib, haka isha, haka azhar, ba wanda yake canja sallar magrib da matsayin raka'a uku, ba wanda yake ƙara wa sallar asuba ko da rabin raka'a ce ce ta koma bi da rabi, saboda me Allah ya haka ya tsara haka ya barka. Ba ma in ka zo ka ce bid'a wanda yake yi da farin kyalle, wani zai zo ya ce to ni yanzu farin ya yana dan kashe min ido haka, sai dauko ja ya saka, sai ka hana shi, wanda ya sa ja din shi kuma sai ce a'a wannan jan ne bai mun ba, kore zan saka, kaga baka yi saka hana shi ba. Wanda yake daga murya lokacin zikiri, wani idan ya zo shi kuma sai ya dafi kirji, in ka ce a'a dai da dukan kirji dan karka cutar da kanka, sai ce a'a ai daga muryar ma akwai cutarwa, in dai shauki ne yasa ka daga murya, ni ma shauki yasa na dafi kirji na, kaga baka yi saka hana shi ba, baka yi saka hana shi ba. In ka zo ka ce a'a baya cikin ku wanda yake bautar wani Allah, ko wanda yake cewa wani shine Allah, baka yi saka hana shi ba, saboda kai da ka zo ka faɗi karamominsa, ka faɗi matsayinsa, wa ya saukar da wannan karamar a kansa, wa ya saukar da wannan matsayin a kansa, kai ka ƙirƙiri ƙaryarka. To saboda haka kai yanzu ƙaryarka iyanan ta tsaya, su kuma ɗan yanzu ƙaryarsu furo masu ce, saboda haka dole ka bar su su ma su cashe, saboda haka an yi updating, an yi upgrading, an sako sabon version. Shi yasa sai ka ga ka tausaya wa shugabannin su fito kafafen yaɗa labarai suna wai ai masu kaza ba ma tare da su, ba haka al'amarin yake ba, ba ƙarya ne, haka al'amarin yake. Mu ku zo ku kalli idan mu ku ce mana ba haka al'amarin yake ba, mu tattono littafan ku, mu kaga da mutane suna nan cewa duk wannan iskancin da kuka ga yara kan suna yi, wallahi shi wannan ne suke koya musu, su suke koya musu, baka ga wawayen cikin su ba, ƴan trending su an kasa sa musu linzami, mutum zai fito social media yana faɗa yana cewa kafin ka zo wajen sa da kwana uku Annabi ya baro Madina ya zo ya gaya masa cewa za ka zo, ya gaya maka sunan sa, ya gaya maka bukatar ka, akwai zindiki da ya wuce wannan? To wannan alungu ake faɗan su, alungu ake a cikin duhun dare ake gaya wa wasu irin wannan, kuma mu ma an gaya mana, sai dai Allah sai ya kwato mu ya gano cewa ƙarya ake gaya mana. Yanzu tunda lokaci ne na ƴanci na social media, ai kaga dai sun fito yanzu suna ta farfaɗa, suna ta farfaɗa. Sannan kuma wani abu da zai baka tausayi ga barin su shine yanda duk wata sha'ira ta addinin musulunci in sun ce suna kare ta, wallahi ƙarya suke, ba wata sha'ira ta musulunci da ta damu da su. Kaje ka samu su zaka gani, ka kalli tsarin sallar su, ka kalli tsarin azumin su, ka kalli tsarin ibadar su yanda take, ba wata nutsuwa, ba wani ba abun muhimmanci. Amma da zaka taba nasu, wani malamin sa ya dauka shine karshen soyayyar sa, to da zaka taba wannan malamin to duk duniya sai ta san ka taba shi. Wani shi kuma dama tun da ya taso a gidansa ba a nuna masa tarbiyyar ya girmama kowa ba sai babansa, saboda haka zai iya zagin kowa ya zauna lafiya, amma kana taba babansa to ka kai mai da hankali. Yanzu fa mutum ne ya fito yana karewa, an ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam raqumi, ya fito yana karewa yana ce ai shi raqumi suffa ce mai kyau, abu ne mai girma, wannan saboda haka tashbihin yayi. Sai wani ya zo ya ce to babanka shi ma raqumi ne, sai kuma ya fito yana zagi yana waya za a ce baban sa. To da Allah wannan mai hankali ne zai nuna masa. Allah ta'ala Allah ka kare mu. Wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhina adallana min aljinni wal insi. Qala alladhina kafaru rabbana arina allazaini adallana min aljinni wal insi. Ya ubangijinmu nuna mana wadannan mutane guda biyu da suka batar da mu daga cikin mutane da aljanu. Naj'aluhuma tahta qadamina. Za mu take su a kasan digadigan mu. Take musu waya. Kaga karshen girmamawa ya zo kenan ko yanzu sun kado sun dora su akan batali ya kuna min al-asfalin domin su zamanto cikin kaskantattu haka za su ringa fada wai suna neman a ba su shuwagabannin su dan su take musu wuya dan su zamanto cikin batattu wannan ayar haka ta ambaci wannan amma ayoyi da dama kamar yadda na fada ayar cikin suratul baqara ayar cikin suratul a'raf ayar cikin suratul ahzab da sun tattauna yanda wato ainihin al'amarin ya kasance a irin gubani kiyama wanda bayan mun sha fada Allah ta'ala ka gane da mu daga nan sai a yi kuma ko lokaci to abin da muka fara dai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muke kuskure ko cikin harshe ubangiji ta'ala ka yafi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.